sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan mu an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 17 ga watan Satumba ne shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumelli tare da Bamka Almasi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun tarayyar Najeriya ta umarci gwamnatin kasar da ta biya wani dan fafutukar kafa kasar Yarbawa naira biliyan 20. Haka kuma za a ji cewa rundunar sojan sama ta Najeriya ta yi ƙarin haske game da kuskurewar hari da aka kai wa fararen hula a Yobe. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan sabon yunkurin sabunta katin zaɓe a ƙasar Kamaru. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai an fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Shugabanni a wani taro wanda China da Rasha ke mutukar tasiri a kai da kungiyar haɗin kai mai mazauni a Shanghai ta shirya a yau dinnan Juma'a, sun jaddada buƙatar tafiya da gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin ikon Taliban saboda a samu damar kaucewa matsalolin jin kai da ka faru da kuma durƙushewar tattalin arziki a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita. Taron wanda ake yinsa a Tajikistan na zuwa ne wata guda bayan da kungiyar Taliban mai tsatsauran ra'ayin addini ta sake kwace ikon mulkin kasar a Kabul, yayin da sojojin yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka ke janyewa daga kasar, wanda ya kawo ƙarshen shafi shekaru kusan 20 da suka yi suna yaƙi a Afghanistan. Da yake jawabi ta kafar bidiyo, shugaban China Xi Jinping ya sake yin kira ga Taliban da ta kauda ta'addanci, yayin da yake kuma yin alkawarin bayar da ƙarin tallafi ga ƙasar wadda makwabciyar China ce, sannan ya kuma yi kira ga sauran ƙasashen duniya da su ma su taimaka. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wani sabon umarni wanda ya baiwa ma'aikatar Baitul Malin Amurka damar ɗaukar mataki kan dukkan ɓangarorin da ke da hannu a yakin da ake yi a yankin Tigre na arewacin Habasha, ciki har ma da jami'an gwamnatin Habashar da Eritrea. Sabon umarnin shugaban ƙasa da na rattabawa hannu yau ya tanaji sabbin takunkumi da za mu iya aunawa kan waɗanda suka haddasa ko kuma suka taka wata rawa ciki, wanda hakan ya tsawaita yakin Habasha, ya kawo cikas ga ayyukan jinƙai ko ya hana cimma tsagaita wuta, a cewar Biden a yau dinnan Juma'a. Waɗannan takunkuman ba akan mutanen Habasha ko na Eritrea za a auna ba, sai dai kan ɗaiɗaikun mutane ko kuma ƙungiyoyin da ke rurutu tashin hankali da kuma janyo matsalolin jinƙai a can, inji Biden. Yau Juma'a, ofishin jakadancin China a Austria ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministan tsaro da na harkokin wajen Australia da kuma takwarorin aikinsu na Amurka suka yi bayan wani taron shekara-shekara a birnin Washington. Bayan ganawar ministocin na Amurka da Australia, ƙasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa, inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da China ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin China da ba su bisa doka, sannan suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu Taiwan. Waɗannan kalaman na Australia da Amurka na zuwa ne kwana guda bayan da suka yi shelar cimma yarjejeniya kan cinikin jirgin ƙarƙashin ruwa a matsayin wata yarjejeniyar tsaro da ta haɗa da Burtaniya, wadda China ke Allah wadai da ita a matsayin wani mataki na ruruta gasar mallakar makamai. A halin da ake ciki kuma, China ta rubuta wasiƙar buƙatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin Pacific CPTPP a cewar ma'aikatar cinikayyar ƙasar, a yayin da ƙasar ta China, wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya, ke ƙoƙarin faɗaɗa cinikayyar ta. Ministan cinikayya Wang Wintao ya miƙa wasiƙar ta China ta buƙatar shiga yarjejeniyar kasuwanci mara shamaki ɗin ga ministan kasuwanci na ƙasar New Zealand Domian Okonno, a cewar ma'aikatar da daren jiya Alhamis. Ƙasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya wajen 3,000 waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na Satumba. Gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan ƙasar sama da miliyan 2.5 a cewar ministan lafiya na kasar Oliva Veran jiya Alhamis sun gwammaci ajiye aikin su da yin rigakafin cutar ta COVID-19. Dubban ma'aikatan lafiya ne dai ba su rigakafin ba zuwa watan Yuli da shugaba Emmanuel Macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan Satumba da ya kamata ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko. A ƙarshe, a ƙoƙarinta na cimma burinta na dogara ga makamashi mai tsafta da kuma rage gurɓata yanayi a birane yayin da take ƙoƙarin farfaɗo da ɓangaren ƙirƙiro motocinta, ranar Laraba gwamnatin India ta yi shelar ware $3.5 billion don samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da iskar hydrogen. Wannan shirin wanda ya hada da taimaka ma kamfanonin motoci wajen mai da hankali ga ƙirƙiro motoci masu amfani da makamashi mai tsafta zai sa India ta gaggauta samun motoci masu amfani da makamashi mai tsafta, a cewar gwamnati a wata takardar bayani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya, inda wata babbar kotun tarayya da ke zama a Ibadan ta umarci gwamnatin Najeriya ta biya mai fafutukar kafa ƙasar Yarbawa Sunday Adeyema naira $20 billion. Kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga Hassan Umar Tambuwal.
Wata babbar kotu da ke zama a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo ta umarci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta biya dan fafutukar kafa ƙasar Yarbawa Sunday Adeyema da aka fi sani da Sunday Igboho naira $20 billion a game da dafe masa hakkinsa hanyar kai hari da jami'an tsaron farin kaya na DSS suka yi a gidansa, inda sun ka sami makamai iri-iri. Mai shari'a Ladiran Akintola ne na babbar kotun Ibadan ya bada wannan hukuncin a lokacin da yake yanke hukuncin da lawyer Sunday Igboho Yomi Aliyu San ya shigar a madadinsa a gaban babbar kotun, yana neman a biya shi manyan kuɗi har naira $500 billion saboda jami'an DSS sun kai hari a gidan Sunday Igboho ranar 1 ga watan Juli na shekarar 2021 a gidansa da ke unguwar Soka Ibadan. Sun ka kwashe makamai da yawa har wa yau. A ƙarar ta, Sunday Igboho ya buƙaci kotun da ta ayyana cewa harin da jami'an DSS suka kai gidan ya saba wa doka kuma ya keta hakkinsa. Tun farko sai da lawyer gwamnatin tarayyar Najeriya da ministan shari'a kuma babban attorney general na Najeriya Abubakar Malami babban lawyer SAN wato lawyer Abubakar Abdullahi ya ce babbar kotun jiha da ke birnin Ibadan a jihar Oyo bata da hurumin sauraren shari'ar da ta shafi wata hukuma ta gwamnatin tarayyar Najeriya. Lawyer Abubakar Abdullahi ya bada hujjoji da misalai a hukuncin babbar kotun kolin Najeriya da kotun ɗaukar ƙara, inda ya ce babbar kotun jiha ba ta da daman sauraren irin wannan shari'ar. Haka ma babbar kotun ta Ibadan ta hana jami'an DSS ko gwamnatin tarayyar Najeriya ko wani wakilinsu da ya kama Sunday Igboho ko ya dame shi. Kotun ta ce yana da damar wata yawa ko ina, kamar yadda yake a sashe na 35.1 a da ba a cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 da aka yi wa gyaran fuska. A cikin waɗanda an ka kai ƙara babbar kotun ta Ibadan da yi sun hada da ministan shari'a kuma babban attorney general Abubakar Malami SAN, jami'an DSS da kuma director hukumar DSS na jihar Oyo. A halin yanzu dai akwai wani bayani da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ya nuna cewa Sunday Igboho wanda ke can gidan yarin Kwatano a jamhuriyar Benin yana jiran shari'a, ya nuna cewa kada magoya bayansa su rinka yin gangami ko jerin gwano da sunansa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, to har yanzu dai muna Najeriya, inda a wannan karan kuma headquarter rundunar sojin sama ta yi ƙarin haske kan harin da ake zargin wani jirgin yaƙinta ne ya kai Yobe, sai dai ya yi kuskuren samun wasu fararen hula a arewacin jihar da ke kan iyakan Najeriya da Nijar. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina.
Hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar wani jirgin yakinta da ya kai samame kan 'yan ta'addan Boko Haram a jihar Yobe ya sami wasu fararen hula bisa kuskure. Kamar yadda rundunar sojan saman ta yi ƙarin bayani, biyo bayan samun bayanan sirri na kai koman 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP a gabar kogin Kumadugu Yobe, an tada jirgin yaki daga rundunar operation haɗin kai don ya tunkari yan ta'addan gadangadan a wannan yanki da ke kan wajajen kan iyakar Najeriya da Nijar. Lokacin da jirgin yakin ya isa yankin ne kuma wanda ke kudancin garin Kanan ma ya lura da kai komo daidai da irin na ƴan Boko Haram yayin da duk suka ji rugugin jirgin yaki. A saboda haka matukin jirgin ya danyi harbi irin na barazana don ya tabbatar da abin da ya hango daga sama. Rundunar sojan saman Najeriya ta ce amma fa abin da mai muhimmancin gaske a sani cewar wannan yanki lalle wajaje ne da aka san ƴan ta'addan Boko Haram na kai komo da maharkokinsu a wurin. Amma daga bisani hedikwatar sojan saman Najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar harin ya kuskure kuma ya shafi fararen hula. Akan haka babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya tuni ya bada umarnin kaddamar da bincike kan al'amarin kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a na hedikwatar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ke mun ƙarin bayani.
To mu ma haka muka ji, so abinda aka yi shine gidanmu Air Marshal Oladayo Onawo ya ce dole a kafa kwamiti su duba a tabbatar cewa ko me ya faru so that a make sure cewa ba samu wani abu ba.
Kaman ainihin aikin mandate na kwamiti din, kaman ainihin me za su bincika su a kwamiti din.
To za ku dan ba da lokaci domin yanzu ba abun da zan yi ce illa cewa an kafa kwamiti da za a duba abin da ya faru. Dan ba mu dan lokaci ne a
yawa. Kaman shi wannan kwamitin zuwa wani lokaci ne zai gama aikin shi?
A yanzu ba ba su lokaci ba, mana san ba zai daɗe ba. Allah ya yarda za a tabbata cewa an nema abin da ya faru. Ka san abin ba maganan ko a sa lokaci ko ka sa lokaci ba ne. Ana so a tabbatar wani abin bai faru kuma ba. Kuwa da a tabbatar cewa kuma jiragen airport sun yi wani abin kuma su waye ne aka kashe. Ka gane?
Duba da yadda al'amarin ya jawo cece-kuce, masana tsaro irinsu Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojan saman Najeriya na kira ga jama'a da a yi taka tsantsan.
A wannan abu da ya faru a jihar Yobe abu ne na bakin ciki da jama'ar jihar Yobe da jama'an Najeriya a kai zuciya nesa. A bar rundunar sojojin sama su gudanar da bincike domin a san abin da ya faru.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Chabe mumira muishi watatikane kubauta mure kitakotiba na kati washale mpindino no wewe watatikane kusangwa no handi bagi wabikamu wewe ni baba.
To yanzu kuma lokaci ne da awal garba daga kasar Kamaru zai shigo mana da rahoto na musamman kan sabon shirin sabuntawa ƴan kasar kamar ka tunan zaben su.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamaru sun fara wani yunkuri na sabunta katin zaɓe a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. An da gwamnatin ƙasar take buƙatar kowane ɗan ƙasa wanda yake da shekarun dangwale zaɓe da yayin kokarin ya gani cewa ya mallaki katin zaɓen ga tsarin kundin shari'ar ƙasar jamhuriyar Kamaru dai duk mutumin da ya mallaki shekaru 18 a faɗin ƙasar ana buƙatar sa da ya samu katin zaɓe a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai dai kuma shugaban hukumar zaɓen na kasar Kamaru Musta Eric Osise ya ce
kullum a rule 5
A hukumance dai mun yi kokari na ganin cewa mutum sama da miliyan 7 ne yanzu haka cikin miliyan 22 da kasar Kamaru take da jama'a waɗanda suka yanke katin zaɓe, kuma muna fatan cewa nan da wani lokaci kankani za mu ci gaba da bawa al'umma katin zaben su a hannunsu domin su zamanto ɗan ƙasa na gari. Kuma wannan aiki da muka sa a gaban mu a yanzu haka dai muna buƙatan mutane sama da 287 waɗanda yanzu haka muke ganin cewa za su sake yankan katin zaben a nan gaba. Alhaji mai sa idanu ne ta ɓangaren 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Shi za ka ke gani a kowane shekara shi Elika mai sake buɗe rijistar shi saboda ya ɗauki waɗanda wanda suka shiga shekara 21 wannan shekara. Ta ji aikin shi na farko kenan ya yi rijista, ya yi lissafin kuma waɗanda za su yi zaɓe. Wato ya yi rijista ya san lissafin waɗanda za su yi zaɓe. A farko aikin shi kenan. Aikin shi na biyu kuma shi ne wato shi yake haɗa zaɓe. Yana so mu zaɓe a ƙasar Kamaru da ƙarfe 8 wani sa'in, amma dai ana tsayar da shi kowa ya shina da ƙarfe 6 yamma. Su wayeye su ji ko cancanta su yi aiki a wannan ƙungiyan? Ƙungiyar da cancantawa da abin da ya faru da abin da ya yiwu a lokacin da ake zaɓe, waɗannan su ne za su bincike kafin su miƙa ma kotu. Su wannan ƙungiyan wato doka ya nuna cewa mutane 22 babu ake sawa a wannan ƙungiyan. Akan waɗannan mutane 22 babu ɗin da akwai shugaban su ɗaya da ake kira shi president conseil, shi ne president conseil, shi ne president wannan ƙungiyan ɗin. Ka gani su waɗannan kuma 28 da akwai vice president da akwai sauran conseil kuma su ne 28. To wannan ƙungiyan a taƙaice wato dai doka ya nuna cewa wannan waɗanda za su kasance a wannan ƙungiyar shi da su kasance mutane ne da ba su a cikin wani jam'iyya da yake ƙasar Kamaru, ko kuwa inda ba iya an samu irin waɗannan mutanen ba shi a samu tarayyar jam'iyyun da suke ƙasar Kamaru su ne za su zaɓi daga cikinsu kowanne su zaɓi mutane da za a saka a wannan rugujen.
Kwamitin kula da ɓangaren 'yan gudun hijira na ƙasashen nahiyar Afirka SAR Musa Rauf Mu'azu ya kawo ziyaran aiki a ƙasar jamhuriyar Kamaru. An da ya tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar domin irin ƙoƙari da suke yi na karɓar 'yan gudun hijira daga ƙasashe maƙwabta. Musa Rauf Mu'azu ya yi wa manema labarai ƙarin haske yayin da suka gama tattaunawar su da firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Diangote a ofishinsa da ke birnin Yaoundé. Da ya ce
l'objectif c'était d'abord de remercier le Cameroun pour le
na zo ne domin nuna matuƙar godiyata ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen ƙoƙari da suke yi na karɓan dubannin 'yan gudun hijira waɗanda suke tserewa ƙasashensu domin matsayin yaƙi ko kuma waɗansu matsaloli da suka fi ƙarfin na rayuwa. Kana kuma suna kula da su kwarai da gaske. Wannan nema ya sa na zo ni da tawagata domin miƙa namu godiya. To ai tun shekarun 2018 ne dai aka yi alƙawari cewa za a mayar da duk 'yan gudun hijira, amma abin ya faskara. Ko me yasa? Mun yi yunƙurin hakan amma wani sojoji sun sha kanmu. Ko da yake duk da haka muna ƙoƙari na kwashe 'yan gudun hijira su sami a hankali na ƙasar Najeriya wanda yaƙin Boko Haram ya raba su kuma sai kasar Afirka ta tsakiya suwa muna mai da su sannu a hankali. Kasar jamhuriyar Kamaru dai tana ɗauke ne da 'yan gudun hijira sama da 80,000 ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa waɗanda suke fitowa daga kasar Najeriya. A yanzu haka suna zaune ne a tsaunin dajin nan na Aminiwawu da ke can jihar Arewa mai nisa. Sai kuma ta gabashin kasar jamhuriyar Kamaru an ga 'yan gudun hijira suka kai kimanin 50,000 waɗanda suke jirgi haka ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma waɗanda suka fito daga jihohi guda biyu jihohin da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila yanzu haka dai su ma sun yi watsi da ingila a ƙasar ta Kamaru kuma suna neman rayuwarsu wadda waɗanda ake yi yanzu haka ne ya kama kusan shekaru 5 kenan wadda har yanzu an kasa gano bakin zala. Sai kuma ta ɓangaren yaƙin jahilci ƙungiyar UNESCO ta gudanar da wani babban biki na musamman domin ranar damar ɗinkin duniya ta ware kan ranar yaƙi da jahilci a ƙasar kamaru a wurin da taron ne a jihar Adamawa mai nisa dan ne yafi fama da wurin da ba su yi karatu ba ko kuma rubutu a kasar Kamaru amma halin yanzu bisa kokarin da kungiyar ta UNESCO ta yi yawancin al'umma sun fara cin wannan gajiya na hubasan da kungiyar ta yi Mr. Williams Kayama shine jami'i mai kula da bangaren jihar Adamawa mai nisa a kasar Kamaru mana karin haske kan yadda yake ina matukar godiya ga wannan kungiya ta UNESCO da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya na cigaban da muka samu sama a arewacin ƙasar Kamaru kuma yadda suka yi kokari na ba mu tebura da bencina da kuma kuɗaɗe domin ganin cewa an wayar wa al'umma kai wajen neman karatu da kuma rubutu domin yaƙar jahilci kuma muna cigaba da aikinmu muna godiya ƙwarai da gaske wajen nasarorin da muke samu ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma ita ce wadda take da bakuncin masu sana'o'in maganin gargajiya na nahiyar ta Afirka wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu rana ta musamman domin cimma buri na ganin cewa sun ci gaba da haɓaka maganin kansu na bagajen fata karo na 19 kenan da suke gudanar da wannan rana sai dai wannan karan kasuwar motsa kolin da an yi ta ne a ƙasar Kamaru an ga ita ce ta karɓi masu wannan sana'ar na maganin bagajen fata na tattauna da Professor Uba Abdulrazak a matsayinsa na shugaban gudanar da kasuwar motsa kolin da aka yi cikin makonnin da muke cikin abinin ya wuce ya mini kalin haske kan yadda suke kokari mutuka gaya da kuma yadda wasu ƙasar Kamaru take haskaka musu wajen yaƙi da suka yi na yaƙi da cutar annobar coronavirus a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da bayan da ake sayan maganin na yaƙi da wannan cutar ta corona ga yadda hirarta mutu kaya.
Magungunan da ka ganin nan magunguna ne da yawancinmu suka gada ga iyaye ga kakanni to shine maganin bakar fata shine kuma magungunan da muka yi tasiri da shi a yanzu har dai kaga wannan cutar da ake kiranta coronavirus ba ta addabe mu a nan nahiyar Afirka ba domin mun karkata ga shan magungunan mu da na gargajiya
Professor Tunzu daga wani kasa zuwa wani kasa ne suka ziyarci wannan bikin baje koli na maganin bagajen fata
kasashen da suka ziyarci wannan bikin din su ne ake kira da Faransa le pays région Afrique subsaharienne cewa kasashen Afrika da suke nan a ƙasan Sahara to ƙasan Sahara cewa bai shafi kaman Maghreb ba kaman ƙasan Larabawa kai dai nahiyarmu na baƙaƙe daga Sudan, Nigeria, Niger, Kamaru, Chadi, Centrafrique, Côte d'Ivoire zuwa su Congo har South Africa.
To Professor wannan maganin kaje gani shin kun samu cinikin na bangaren maganin corona?
Ba kwarai da gaske Malam Muhammadu kaga kai ma a jawabin minister mai kula da kiwon lafiyan yan adam a nan Kamaru shi ma kansa ya ce gaskiya ya tabbatar kuma ya gani cewa magungunan mu na gargajiya ta kokarta kuma ta yi tasiri a wannan lokaci na wannan ciwo na coronavirus da ka gani jama'a da dama sun yi ta sayan magungunan mu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaishe ka da wannan rahoto na musamman ga Awal din ya dawo da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Samun shiga wasan kofin duniya da za a gudanar a ƙasar Qatar a shekarar 2022 Kamaru ta gwabza ne da jagoranta ƙasar Malawi a filin kwallon wasa na Olambe da ke birnin Yaounde Under 23 ta zura wa Malawi kwallaye guda biyu a ranar su ita kuma Malawi bata samu nasarar cin banabale ba sai dai kuma kulubin na inda musulmi su ne ta kasar jamhuriyar Cameroon ta ka jaba ga takwarta na kasar Ivory Coast kulubin na Cote d'Ivoire dai su ne suka yi wa kasar Cameroon wancan babban bargo inda Ivory Coast ta jefa kwallaye guda biyu a ragar Cameroon su kuma Cameroon suka jefa kwallo daya a ragar ta Ivory Coast haka aka tashi wasan.
Ina tare da Malam Abakar masanin wanda ke shan kwallon kafa kasar Cameroon. Malam Abakar, gashi kasar Cameroon ta yi abin kuzo mu gani a Yaoundé amma ko ita fi kasar Ivory Coast an samu matsala. Me zaka faɗa mata kamar na masanin kwallon kafa?
To wallahi sun soma Abu Dakew murna match alle anan a Yaoundé sun yi wasa da Malawi an yi Malawi duka. Mun duk muna nan bayan su amma kar su koma baya. Yadda suka soma ya hundun nan aka za su tafi gaba sun je Cote d'Ivoire an yi musu duka 2-1 amma kara su yi bata courage akwai wasa a gaba muna bayan su ban yi da courage ba mu yi da courage ba su kuma da Allah kara su yi da courage domin ku gozo su ga abinda zai wuce a nan yanzu Cup da Africa duk muna nan a cikin murna kuma ga babban kolo Cup du Monde shine kowa yake zira amma in soma ragin kontar da jiki hakan nan ba zai mana dadi ba Cameroon duka domin kur har yanzu ma mun san wasa wani ya ci wani kuma ya yi rate har yanzu ba mu yi decourage muna bayan su muna yi musu encourage kada su kontra.
To yanzu ya kace gani kasar Cameroon akwai matsalan coach ne ko kuma babu?
To kusan wasa coach ba coach ne yake wasa ba coach kam yana nan kaman mai kiyo bayan saniya to ba su a wasa su gollo ne kaman sojoji kaman captain yana nuna masu mutanen sojoji bayan su yadda za su wuce su ne meta da terrain su ne sun sa abinda za su yi tsakanin su mu muna bayan su na san Cameroon duk a bayan su Allah ya ba su sa Allah ya ba su sa
mahama awul garba mu ya da wasu Amurka daga kasar Cameroon.
Agai da awul garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takeici.
Shugabanni a wani taro wanda China da Rasha ke matukar tasiri a kai da kungiyar haɗin kai mai mazauni a Shanghai ta shirya a yau dinnan Juma'a sun jaddada buƙatar tafiya da gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin ikon Taliban saboda a samu damar kaucewa matsalolin jin kai da ka faru da kuma durƙushewar tattalin arziki a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wani sabon umarni wanda ya baiwa ma'aikatar Baitul Malin Amurka damar daukar mataki kan dukkan bangarorin da ke da hannu a yakin da ake yi a yankin Tigre na arewacin Habasha ciki har ma da jami'an gwamnatin Habashar da Eritrea. Yau Juma'a ofishin jakadancin China a Austria ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministan tsaro da na harkokin wajen Australia da kuma takwarorin aikin su na Amurka suka yi bayan wani taron shekara-shekara a birnin Washington. Bayan ganawar ministocin na Amurka da Australia, kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da China ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin China da ba su bisa doka, sannan suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu Taiwan. Kasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya wajen 3,000 waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na Satumba. Gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan kasar sama da miliyan 2.5 a cewar ministan lafiya na kasar Oliva Veran jiya Alhamis sun gwammaci ajiye aikinsu da yin rigakafin cutar ta COVID-19. Dubban ma'aikatan lafiya ne dai ba su yi rigakafin ba zuwa watan Yuli da shugaba Emmanuel Macron ya yi shelar wa'adin ranar 15 ga watan Satumba da ya kamata ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kimu za ku zo su abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarstration wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.